Sasha Hausa ne mu da Amurka ke magana daga gundumar Colombia a nan babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariyar. Karfe 11 na safe kenan a nan Washington DC. Abdulaziz Adili Toro tare da Maryam Dauda da sauraron abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau. Juma'a babbar ranar 4 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai.
Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jami'an siyasa da kuma kungiyoyin al'umma. A karan farko mutum ɗaya ya mutu a kasar New Zealand sanadiyar cutar COVID-19 tun bayan ƙarshen watan Mayu. A cewar jami'an kiwon lafiya yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka mutu a kasar sakamakon cutar ya kai 23. Shugaban karamar hukumar mulki ta Rochester a jihar New York da ke Amurka ta dakatar da wasu 'yan sanda su 7 daga bakin aiki dangane da shaƙe wani ba Amurka baƙar fata har lahira da aka kama a watan Maris.
Kanun labaran kenan, bayan labaran duniya idan muka shiga babu rahotanni za ku ji cewa Najeriya ta hana jiragen Air France Lufthansa da KLM zuwa kasar. Sai kuma jamhuriyar Niger inda matashiya 'yar asalin kasar Niger ta takarwar azo a gani har shugaban kasa yayyaba mata a cewar ministan yada al'adun kasar. Da ƙarshe kuma a jamhuriyar Niger ne ofishin jakadancin kasar Amurka da ke Yamai ya kar musu matasa da suka yi fice wajen amfani da kafar sada zumunta ta blog. Duk bayan waɗannan muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalu ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamin nan bari mu fara da halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jami'an siyasa da kuma kungiyoyin al'umma ciki har da kungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar 5 ga watan Yuni, lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar Keita yin murabus daga makaminsa. Wani mai magana da yawon kwamitin sojojin ya ce tattaunawar da za a yi a ranakun Asabar da Lahadi za a yi ta ne da nufin tsara yadda za a gudanar da gwamnatin ta roƙo. Tawagar kungiyar kasashen ECOWAS mai mambobi 15 ta yi watsi da shirin sojojin da suka yi juyin mulkin na jagorantar kasar tsawon shekaru 3. Kungiyar kasashen ta buƙaci a gudanar da zaɓe a kuma koma gwamnatin farar hula ba tare da ɓata lokaci ba cikin shekara guda. A karan farko mutum ɗaya ya mutu a kasar New Zealand sanadiyar cutar COVID-19 tun bayan ƙarshen watan Mayu a cewar jami'an kiwon lafiyar kasar. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka mutu a kasar sakamakon cutar ya kai 23. Idan aka kwatanta da Amurka, Amurka na ci gaba da kasancewa a kan gaba ta ɓangaren mace-mace sakamakon cutar COVID-19, inda mutane fiye da 186,000 suka mutu, wasu fiye da 6.1 million kuma suka kamu da cutar. Ƙasar Brazil ce ke ban Amurka a baya da sama da mutum 4 million da suka kamu da cutar, wasu fiye da 124,000 kuma suka mutu. Daga nan sai India da ke ban bayan Brazil, ita kuma tana da kusan mutum 4 million da suka kamu da cutar, wasu mutane sama da 68,000 kuma suka mutu. An kwantar da Silvio Berlusconi, tsohon Prime Minister Italia, a asibiti saboda COVID-19. Likitoci sun ce Berlusconi dan shekaru 85 da haihuwa ya kamu da cutar pneumonia da ke shafar numfashi a matakin farko-farko. A wata sanarwa, jam'iyyarsa ta Forza a Italia ta ce baya cikin mawuyacin hali. Budurwarsa, 'yar majalisa Marta Fascina, ita ma ta kamu da cutar ta COVID-19. Shugabar karamar hukumar mulki ta Rochester a jihar New York da ke Amurka ta dakatar da wasu 'yan sanda su 7 daga bakin aiki dangane da shaƙe wani ba Amurka baƙar fata har lahira da suka kama a watan Maris. A jiya Alhamis ne shugabar Lovely Warren ta dakatar da 'yan sandan. A wani bidiyo da kyamarar da ke makale a jikin wani ɗan sanda ta ɗauka, an ga mutumin da ya mutu mai suna Daniel Prud Kasau yayin da ya zauna a ƙasa akan dusar ƙanƙara, an kuma sanya wa hannuwansa ankwa ta baya. Warren ta ce 'yan sandan sun sa ta yi tunanin wani abu daban tsawon watanni game da yanayin mutuwar Prud. Ta ce babban jami'in 'yan sanda Laron Singletary ya sa ta yarda cewa Prud ya mutu ne sakamakon shan miyagun ƙwayoyi fiye da kima. Shugabar ta ce bidiyon ya nuna abin da ya sha bamban da labarin babban jami'in 'yan sanda. Singletary dai ya masanta yin rufa-rufa a lamarin.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Najeriya ta hana wasu jirage sauka ciki har da manyan kamfanin irin su Air France, KLM, da Lufthansa da dai sauransu. Halima Abdurrauf gare ki.
Beginning on Saturday for Lagos, there will be BA, Delta, Emirates, Qatar, AWA, Kenyan Airways, and Middle East Airlines. For Abuja, BA, Egypt Air, Emirates, Ethiopian Airlines, AWA, Middle East, and Turkish.
Minister Sufurin jiragen saman Najeriya, Hanara Buhari Sirika kenan da bayani akan sake buɗe zirga-zirgar jiragen sama ga kamfanonin kasashen waje zuwa kasar. Kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta wa keta hazo zuwa kasar ta Disa. Hada da Air France, KLM, Etihad, Rwandair, Lufthansa, TAAG, Angola Airlines, Air Namibia, da Royal Air Maroc kamar yadda Minister Sufurin jiragen saman kasar ya bayyana. A watan Agusta da ya gabata ne gwamnatin Najeriya ta sha alwashin aiwatar da matakan haramtawa kamfanonin jiragen sama daga kasashen da su ma suka haramtawa jiragen saman Najeriya yin zirga-zirga a kasashen su. A yayin da kasashen duniya suka fara buɗe ayyukan sufuri domin rage radadin da annobar coronavirus ke yi wa tattalin arziki. A daidai lokacin da annobar ke ci gaba da yaduwa, akan tasirin haramtawa waɗannan kamfanonin jiragen sama jigilar fasinjoji zuwa Najeriya. Ga shugaban kungiyar akantocin Najeriya wato anan kuma masanin tattalin arziki Farfesa Muhammad Minoma da nasa tsokaci.
Al'amarin shine gaskiya sai idan akwai rai ne tukuna ake maganan tattalin arzikin kasa. Idan masana sun lura cewa akwai illa ga wani cinikayya, to idan an ce an yi ba za a ji dadi ba, to zancen a bari mutane su kama cuta don ana son a kada tattalin arzikin kasa ba zai ala ba. Wato dole ne a tsaya a bi ka'idodin yadda yake. Na farko shine a tabbatar da cewa sai mai lafiya ne yana iya shiga jirgi. Na biyu ya zamana cewa lalai idan kuma an dawo a tabbatar da an yi gwaji a san cewa lafiyar nan da ya taso da shi daga can yana nan har yanzu bai canza ba. Na uku shine kar a bar al'amarin ga masu wanda abinci hannunsu kawai. Ya zamana cewa a sa ido don wani don karamin kuɗi kawai yana iya barin mutane ba za su bi ka'idodin da aka tanada ba.
Idan ba a manta ba, a watan Maris ne shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin dakatar da ayyukan zirga-zirgar jiragen sama na cikin gida da ma na kasashen waje domin daƙile shigowa da annobar coronavirus inda aka sake buɗe zirga-zirga na cikin gida a makonni biyar da suka gabata. Kamfanonin jiragen sama da gwamnatin Najeriya ta bawa damar jigila zuwa kasar sun hada da Middle East, British Airways, Delta Airlines, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Egypt Air, Air Peace, Virgin Atlantic, Asky, African World Airways, AWA, Air Cote d'Ivoire, Kenya Airways, Emirates da kuma Turkish kuma ta yi amfani da ka'idar lasisin zirga-zirgar kamfanonin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Foreign Air Operator Permit wajen bada wannan damar. Halima Abdurrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kamar mu kai ga sauran rahotanni, bari Maram Dauda ta karanto muna labaran duniya kashi na biyu.
Donald Trump zai gana da Prime Minister Kosovo Abdullah Hoti da kuma shugaban kasar Serbia Alexander Vucic a fadar White House a yau Juma'a, a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban kasar. Shugaban zai halarci wani bikin sanya hannu, zai kuma yi wata ganawa da shugabannin uku daga baya, a cewar sanarwar da aka fidda a jiya Alhamis da yamma. Amma sanarwar bata fayyace abin da za a sanya wa hannu ba. Bayan rana ta farko ta zaman shawarwari akan gyara dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen, Vucic ya ce an bashi wata takardar yarjejeniya wadda ta ambaci amincewa da juna, amma bai amince da ita ba. Jakadan Trump na musamman akan ganawar zaman lafiya tsakanin Kosovo da Serbia, Richard Grenell, ya rubuta cewa hakan ba gaskiya bane a shafinsa na Twitter. Ana tsare da wasu 'yan Venezuela su hudu a Colombia bisa zargin sun taka rawa a yunkurin tsige shugaban Venezuela Nicolas Maduro daga makamansa wanda bai yi nasara ba a watannin da suka gabata. A jiya Alhamis ne jami'an Colombia suka sanar da cewa mutanen da ake zargi ana tuhumar su ne da laifin samar da makamai da kuma horar da mayaka waɗanda a watan Mayu suka mamaye Venezuela ta jirgin ruwa. Harin mayakan da suka shiga kasar ta jirgin ruwa wanda aka yi wa lakabi da Operation Gideon wasu tsofaffin sojojin Amurka na musamman su uku da aka dauka a matsayin sojan haya ne suka kai shi. Sojojin Venezuela sun kama tsohon dan kungiyar Green Beret Luke Denman da Aaron Berry, waɗanda aka yankewa hukuncin zama gidan yari tsawon shekaru 20 a Venezuela. Mutum na ukun kuma wani tsohon soja ne ya koma Amurka. Jordan Gaudreau, da ke da wata cibiyar harkokin tsaro a jihar Florida, ya dauki alhakin kai harin wanda bai yi nasara ba.
Ma sauraron labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai rahotanninmu a daidai lokacin da zabuka ke ƙara ƙaratowa a Niger, inda mata ke buƙatar samun nasu inci. Wata matashiya 'yan jamhuriyar Niger, Dr. Faji Maina, da ta karanci fannin kimiyyar sammai, ta soma aiki a cibiyar nazarin sararin sama ta Amurka, wato NASA, a farkon watan nan na Satumba. Wannan shine karon farko da wani dan Niger ke shiga sahun ƙwararrun jami'an NASA, abinda ya sa shugaba Isu Muhammadu ya kira Dr. Faji Maina ta wayar tarho ya jaddada mata goyon bayan baki ɗayan al'umma wannan ƙasa, kamar yadda za a ji a wannan tattaunawa da wakilin muryar Amurka a Yammai Sulemomun Barma ya yi da ministan raya al'adu Alhaji Asumana Malam Isa.
NASA ba ƙaramin ma'aikata bane a fannin kimiyya da nazari da harkokin na'ura duka, musamman a duniya ba ma a Amurka ba. Kuma an san da cewa wanda bai kware ba ta fannin karatun da yayi ba zai shiga NASA shi aiki ba. Mu a matsayin mu na 'yan Niger, a ce wani cikin 'yan Niger a halin da muke ciki yanzu ya hito ya kware har ya kai irin wannan matsayin, abun bugun gaba ne, abun murna ne, abun alfahari ne. Saboda me? Saboda kun san muna cikin yanayin da ake cewa neman ilimi a Niger ya taɓarɓare, to kuma hal aka samu ita wannan a nan Niger ta yi karatu. Anan ta nemi ilimi har ta kware ta je Maroc, daga Maroc ta tafi France, daga France har ta samu ta kai wannan matsayi. Kenan yana ba da ƙarfin gwiwa cewa lalle ko ana da hujojin da ke kwatanta akwai rauni cikin neman ilimi, to mu 'yan Niger ba baya muke ba wajen fasaha, ba baya muke ba wajen neman ilimi. Wannan na ɗaya. Na biyu, kuma matashiya ce wadda bata da shekara 30, kuma kanta kai wannan wurin ta samu lambobin yabo musamman a bana da bara, wanda ke kwatanta ita ce matashiya 'yan ƙasa ga shekara 30 wadda ta kuzari cikin neman ilimi ta fannin kimiyya kamar irin wannan, kuma komin mahalli. Lokacin da ta yi taskinta ya kasance ita ce tana cikin waɗanda suka samu yabo mafi galaba. Kenan kaga shi ne sa ba wai ita ba mahaifin nan ta ba, duk ɗan Niger da ya ji wannan labarin ya yi murna, kuma ya yi mata barka, ya yi mata addu'a Allah Ubangiji ya ƙara ta gaba.
Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kira Dr. Faji Maina a waya, sun tattauna. Shin menene shugaban Muhammadu Isu ya ce wa ita wannan yarinya?
Shi da yake shi ne shugaban ƙasa ya yi kowa farin ciki ta a samu ɗan ƙasar Niger wanda yake jagoranci a wannan lokacin, ya samu ya shiga cikin wannan ma'aikatar kuma ya samu wannan matsayi. Kenan ya nuna mata farin ciki, ya yi mata barka, kuma ya yi murna cewa akwai matasa a Niger ire-iren su waɗanda suke nan ga taka rawar a zo a gani.
Akwai wani abin da gwamnati ke da niyyar yi ne don ba ta kuzari ko kuma ƙara mata ƙwarin gwiwa war ci gaba da aikin da ta fara?
Duk lokacin da za ta nemi goyon baya ko kuma muka nazari muka ga abun da ya kamata ya ƙara ba ta ƙarfin gwiwa, za mu yi shi cikin wannan tafiyar. Cikin abubuwan da shugaban ƙasa ya tambaye mu yi ko muke nan gayi, akwai wata musamman direction wadda muke ce ma direction de promotion de talent de la nation. Kenan wata ma'aikata ce muka huda musamman wadda take lura, take sa ido kan 'yan Niger waɗanda suka taka rawar a zo a gani cikin kowane fanni. Duk 'yan Niger wanda ke taka rawa ya zo ya gani cikin irin wannan tafiyar, irin galar yabo ko a hudda sunan shi ko a kire shi shugaban kasa ya zaɗu da shi, ina ganin yin shi za mu yi, saboda mun san abubuwa ne waɗanda muna cikin lokacin da muke buƙatar irin waɗannan 'yan Niger kin, musamman waɗanda ke nuna cewa da komi ake faɗi kan Niger akwai waɗanda ke taka rawa a zo a gani, kuma wannan ina ganin babban ma'auni ne wanda ya kamata mu yi aiki da shi.
Daga batun ilimin mata, za mu dawo a nan jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger da haɗin gwiwa majalisar matasan ƙasar da ƙungiyar mata ma'aikatan watsa labarai sun karama wasu matasan da suka lashe gasar laƙantar hukumomin amfani da kafar sada zumunta ta blog da nufin ƙara musu ƙwarin gwiwa a wannan aiki na fafutukar ƙara haƙƙin jama'a. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulmumin Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
Gwamman matasa daga sassa daban-daban na ƙasar Nijar ne suka fafata wannan gasa da ta kasance wata damar tankaɗe da rauraya domin tantance waɗanda suka fi laƙantar fasahohin amfani da kafar sada zumunta ta blog bayan samun horo akan dubarun yaɗa labarai a irin waɗannan kafafe. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Idi Bara'u ya yi min ƙarin bayani.
Ya haɗa 'yan takara 30 daga cikinsu uku ne suka yi nasarar lashe gasar yunƙuri ne na ofishin jakadancin Amerika na ganin cewa an saka matasan Niger a cikin hanyar da za ta ba su damar yaƙi da zaman kashe wando. Na biyu, daƙile duk wata mugunyar manufa da mugun tunanin da wato ɓata gari ka iya sa ma yara, domin an gano cewa a halin yanzu duk inda ake wata ɓarna musamman ayyukan ta'addanci ana amfani da matasa.
Matasan da suka yi nasara a wannan gasa sun samu kyaututtukan da suka hada da na'ura na daukan hoto da kwamfuta da dai sauransu.
Sunana Salmus Muhammad, ina murna, na ji daɗin haka na aiki kuma alhamdulillah matasa ci gaba da yin abin da muke so, kawai wani ya tsoratar da mu, kawai wani ya ci mana ba mu iya yi, in dai mun yi niyya da haƙuri muna samu insha Allah abin da muke nema.
Sunana Mustafa Ali, kuma ni mutumin Maraɗin. Gaskiya na ji daɗi ƙwarai tunda an koya min yadda zan wallafa tunanina da kuma abubuwan da na sani, in watsa su ta hanyar duniya ko wasanni, in nuna Nijar ƙasa ta yadda take ciki. Tunda na an koya min yadda zan wallafa in hausa ma yanar gizo gizo in tallata Nijar, ni ma na so in koya ma 'yan uwana yadda za su hawa su ma su yi haka nan, don kowa ya samu abin ya bunƙasa ya albarka.
Majalisar matasan Nijar CNG a takaice da ƙungiyar mata ma'aikatan watsa labarai a FAC Nijar, waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen ganin gwamnatin Amurka ta ɗauki nauyin baiwa matasa horo akan hikimomin amfani da kafafen sada zumunta na ɗaukar abin tamkar wani matakin kare wannan rukuni na al'umma, in ji shugaban majalisar ta CNG Aliyu Umaru.
Kun san da yau a Nijar aka ɗauka wasu matakai, in ka ba wasu labaru biskar rozo sosai da ba gaskiya ba ne, ana yi ma a kama ka. Kuma matasa da yawa ne suna biskar rozo sosai. Karavan ne za mu yi yanzu. Dujar jihar Nijar za mu kai su zama kaman wa'azi na wancan matasa da ba su samu wannan irin horo ba.
Bakin karrama waɗannan matasa ya yi daidai da lokacin da daraktar cibiyar raya al'adun ƙasar Amurka Madam Cynthia Fabi ke shirin komawa gida bayan kammala aikin da ta shafa shekaru uku tana gudanarwa a nan Nijar. Gudunmuwar da ta bayar wajen ƙarfafa dangantakar Amurka da jama'ar wannan ƙasa ya sa majalisar CNG da ƙungiyar AFAC Nijar karrama ta da lambobin yabo ba idan wasu kyaututtuka na musamman. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Allah ya kyauta masu sauraro, kada ku manta shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wani bincike daga mayar kungiyoyin masu kananan sana'o'i ta gudanar tare da haɗin gwiwar hukumomin birnin New York da ke nan Amurka ya gano cewa kusan kashi ɗaya cikin kaso uku na kananan sana'o'i 240,000 da ke birnin ba za su sake buɗe shagunansu ba bayan da aka rufe su sanadiyar annobar coronavirus, yayin da birnin ke ci gaba da maido da harkokinsa na yau da kullum, ciki har da buɗe gidajen adana kayan tarihi da birnin ke da su. Binciken da har ila yau ya gano cewa daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su har da mata 'yan kasuwa. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka wannan mako zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To madalla, Maya Akwadiva, 'yar asalin ƙasar Georgia, na da shagon sai da abinci a birnin New York da ke nan Amurka. Amma a watan Maris, annobar coronavirus ta tilasta mata rufe shagon, wanda ya zamanto mata tamkar gidanta na biyu cikin shekara bakwai da ta kwashe tana sana'ar sai da abinci a birnin.
No one believed a Georgian restaurant.
Tace babu wanda ya taɓa tunanin gidan da ake sai da abincin ƙasar Georgia zai yi wani tasiri. saboda mutane da dama ma ba su san inda kasar ta Jojo take ba, kuma mutane ma ba su san irin nau'ukan abincinmu ba. A baya, gidan sayar da abincin na Maya ya fuskanci kalubale iri-iri, amma girman annobar COVID-19 kalubale ne mai zaman kansa. Hakan yasa mai gidan da shagon yake ya rage mata kudin hayanta a lokacin da annobar ta balla. Amma duk da haka sai da ta rufe kantin nata a lokacin da hukumomi suka bada umarnin a zauna a gida. A nan ma kenan take cewa kusan shaguna 7 da ke jikin ginin da shagon ta yake babu kowa a ciki, domin babu wanda zai kasa da rubuɗe shagon sai da abinci a wannan yanayi. Baya ga shagon sai da abincin na Maya da ake kira Order House, akwai wasu shaguna kusan 3,000 da suma aka tilastawa rufewa a watan na Maris, sanadiyar cutar ta COVID-19 wacce ta yi kamari a birnin na New York a 'yan watannin baya. Su dai masu ƙananan sana'o'i suna fatan ganin sun farfaɗo da harkokinsu sanadiyar komada tattalin arziki da annobar ta haifar. Sai dai duk da tallafin da gwamnatin tarayya ta bayar wanda ya taimaki wasu daga cikinsu, akwai da dama waɗanda sana'o'insu ba su tsira ba. Wata ƙididdiga da hukumar kula da ayyukan kwadugun birnin na New York ya fitar ta nuna cewa ƙananan sana'o'i ne suke samarwa sama da mutum miliyan 3 ayyukan yi a birnin, adadin da ya kai kusan rabin mutanen da ke aiki a cikinsa. Lalita Kumut, wacce ke sai da turare a birnin New York, tana fatan ba za ta rufe shagonta ba bayan da ta kwashe shekara 30 tana kasuwancinta a yankin Manhattan. A cewarta, masu buƙatar turare sun ragu matuƙa. Wace adadin masu sayan turare ya ragu da kashi 90 cikin 100. Wata rana ka ga mutum ɗaya, wata rana ma babu mai shigowa shagon. Ta kuma yi fatan za a samar da rigakafin cutar ta COVID-19 domin a ceci birnin na New York da masu sana'o'i irinta. To yayin da masu ƙananan sana'o'i ke kukan durƙushewar harkokin kasuwancinsu, a gefe guda kuma an buɗe gidajen adana kayan tarihin birnin na New York, waɗanda suka haɗa da Metropolitan Museum of Art da MoMA da kuma Whitney Museum. Hakan na zuwa ne bayan da gidajen adana kayan tarihin suka kwashe kusan wata 6 a gargame sanadiyar cutar ta COVID-19. A kesce akalla mutum miliyan 6 ke kai ziyara a gidajen tarihin a kowace shekara. Gabanin barkewar wannan annoba a Amurka, akwai akalla kashi 40 cikin 100 na jama'a da ke kai ziyara a gidan tarihin na Met waɗanda baki ne. Amma a ranar da aka buɗe shi, mafi akasarin waɗanda suka yi layin shiga gidan mazauna birnin na New York ne. A baya, gidan tarihin ya ƙuduri aniyar yin gagarumin bikin cika shekara 150 a bana. Amma a halin da ake ciki, hukumomin gidan sun ce hakan ba zai yiwu ba, kamar yadda babban daraktan gidan Max Hollin ya ce. Yace a halin da ake ciki ba mu da shirin yin wani biki, muna so mu maida hankulanmu kan biya wa mazauna New York bukatunsu. Burinmu shine mu ma mu taka rawa a kokarin da ake yi na farfaɗo da harkokin yau da kullum, domin samar da yanayin da kowane mazaunin birnin zai so. Kiyasi dai ya nuna cewa gidan tarihin ya yi asarar dala miliyan 150 tun daga watan Maris, ya kuma sallami kashi 20 cikin 100 na ma'aikatansa. Amma jami'an gidan sun ce suna fatan al'amura za su daidaita idan kuɗaɗen shigar da ake samu suka ƙaru. Daga cikin matakan da aka gindaya na kiyaye yada cutar ta COVID-19 a gidajen adana kayan tarihin na Met, ana buƙatar duk wanda zai kai ziyara ya rijista gabanin zuwansa, sai kuma ɗaukan yanayin zafin jikin masu ziyara da ake yi, baya ga takunkumin rufe baki da hanci da ake buƙata mutum ya saka. Buɗe babban ɗakin adana kayan tarihin Met na birnin na New York da aka yi alama ce da ke nuna cewa harkokin yau da kullum a birnin na farfaɗowa kamar yadda aka saba a baya, yayin da masu sai da abinci a gefen titi su ma suka fara buɗe kantinansu na tafi da gidanka. Masu haro da haka makawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma nishikon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Nina Vishneva da Anne Rice, ni Mahmud Lalo nake cewa mu sake tarawa a wani mako idan Allah ya kai mu.
Sai wasiƙunku masu sauraro da kuke aiko mana ta hanyar saƙon email.
A yau sakonmu na farko ya fito daga wurin Usman Shitu inda ya ce muna jajantawa ƴan uwa da iyalai da ƴaƴan waɗanda suka nitse a kogi sanadiyar hadarin jirgin ruwa na kwale-kwale a ƙaramar hukumar Jega ta jihar Kebbi da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. Sakonmu na gaba ya fito daga wurin Baffa Haruna Bajoga garkuwan kungiyar muryar talaka inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa ministar jin kai ta Najeriya Honorable Sadiya Umar Faruk cewa idan har talakawan kasar ba su yi kukan jin dadin tallafin da aka ba su ba, to lalle kuwa za su yi kukan matsin da suke ciki. Domin kuwa mun jiyo ta tana cewa wasu talakawan da ta raba wa tallafin kudi har faduwa kasa suke yi domin nuna jin dadin tallafin nata. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda suka ce na kasa ba kasawa ba, don haka masu musgunawa na kasassu ya kamata su ji tsoron Allah su daina, domin rayuwarmu ba ta da tabbas, sannan kuma idan mun san jiya mun san yau, to ba mu san abin da anjima za ta yi ba. To sakonmu na gaba ya fito daga wurin Ciroma mai turare inda ya ce salam murya Amurka. Hakika samar da wata manhaja wanda za ta gano masu sare gandun daji da hukuma mai kula da gandun dajin kasar Ghana ta samar yayi daidai. To sakonmu na gaba ya fito daga wurin Gazali Kabir Lolo inda ya ce Allah sarki malam talaka a Najeriya. A yayin da yake fama da tsadar masara da shinkafa da dawa, sai kwatsam ga karin kudin wutar lantarki da na fetur. To a yau sakonmu na ƙarshe ya fito daga wurin Buba Mai Goro Gashuwa inda ya ce matsalar Najeriya sai karuwa yake, amma gaskiya mun yi zabukan tumin dare. To masu sauraron mu, mun gode da sakonnin da kuke aiko mana.
Masaro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyin al'umma, ciki har da kungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar 5 ga watan Yuni, lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar Keita yin murabus daga makamansa. Wani mai magana da yawon kwamitin sojojin ya ce tattaunawar da za a yi a ranakun Asabar da Lahadi za a yi ta ne da nufin tsara yadda za a gudanar da gwamnatin ta riko. A karan farko mutum ɗaya ya mutu a kasar New Zealand sanadiyar cutar COVID-19 tun bayan ƙarshen watan Mayu, a cewar jami'an kiwon lafiyar kasar. Yanzu gaba ɗaya adadin waɗanda suka mutu a kasar sakamakon cutar ya kai 23. Idan aka kwatanta da Amurka na ci gaba da kasancewa a kan gaba ta ɓangaren mace-mace sakamakon cutar COVID-19, inda mutane fiye da 186,000 suka mutu, wasu fiye da 6.1 million kuma suka kamu da cutar.
Masaro, a nan za mu dasa aya sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu, an jima kaɗan cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT. Daga nan kuma za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayin gabatar da shirin, da sai Daniel Brown da ya haɗa kuma ba da umarni, da injin namu na yau ni ne naku Abdulaziz Adibi Toro ke cewa mu huta lafiya.